sani a yi min shaidanin da yi gwaji min hamzihi wa nafkihi wa nafsi alhamdulillahi alkarim almanna alhamdulillahi almalik aljabbar alhamdulillah allazi lahu kullu alkhalaiq tasmadu صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka na ƴan'uwa musulmi da muke hadari a cikin wannan masallaci da ma waɗanda suke sauraron muryoyinmu daga nesa kuma isar da saƙon gaisuwar addinin musulunci saƙon gaisuwa ta ƴan aljanna tahiyyatuhum yawmal qawmi assalamu wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga mahaliccinmu Allah mai kowa mai komai wanda cikin yardarsa amincewarsa da daddarawarsa ya hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta talata wacce take yau 11 ga safin ramadan hijiran fiyayyen halitta annabin allah annabin rahma manzon allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1446 wanda yake daidai da yau 11 ga safin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma kamar yadda muka saba muka yi tafsirin alqur'ani mai girma a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba a cikin wannan masallaci in allah ya yarda za mu daura daga yadda muka tsaya daga karatunmu na jiya in ba mu manta ba mun tsaya ne a kan aya mai lamba ta 239 wanda a yau za mu tashi a kan aya mai lamba ta 240 zuwa kuma abinda Allah madaukakin sarki hukunta ma iya kaiwa a yau ubangiji madaukakin sarki sai ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal ladina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al hawli ghayra ikhwan فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
Allah ya saka da alheri. Ubangiji madaukakin sarki ya ce wallazina yutawaffawna minkum. Allah ya sake dawo da maganar waɗanda suke rasuwa su bar mata. Wallazina yutawaffawna minkum waɗanda suke rasuwa a cikin ku su bar matayensu. Wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Sukan bar wasiya cewa matansu nan za su zauna a cikin gidaje a ɗakunansu ba fita na tsawon shekara guda ana musu nan liyafa wa in kharajna fala junaha alaikum ubangiji madaukakin sarki ce idan sun fita din babu laifi a kansu فيما فعلنا في أنفسهن من معروف cikin abin da zasu aikata wa kansu wa kawunansu na abin da yake an yi shi bisa tsari mai kyau wanda shari'a ko kuma wanda hankalin ku ya daidaita kai wallahu azizul hakim Allah shine ruwayi gudi gudi hikima walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf Allah sai ya ƙara jaddada wancan mutu'atu talaq matan da aka saka fa lalle a bata wani liyafa ta musamman bayan an sake ta haƙan alal muttaqi wannan haƙƙi ne mai nauyi da ya rataya akan bayin Allah masu takawa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qiluna kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake muku bayanin ayoyinsa dalla dalla daki daki da tsammanin zaku kasance masu hankalta wannan bayani ne da Allah madaukakin sarki yake na wasu al'ada da larabawa ke yi al'adar ita ce idan mutum matarsa ta rasu saboda soyayya da take tsakaninsu sai ya sa matan ta zauna shi da kansa zai rubuta idan bayan ya rasu matarsa ta zauna a gida a ke mata liyafa sosai a yi mata hidima a yi biki sosai na tsawon shekara guda ba za ta fita ko ina ba ko kofar gida ba za ta leƙa ba wanda wannan al'adarsu ne ta larabawa sun daɗe suna yin wannan abun sai ya zama da lokacin da musulunci ya zo sai bai hana su ba sai aka kyale su suka ci gaba da yi saboda kamar wani abu ne na faranta rai wa ita abokiyar zama din kamar wani abu ne na jiyar da ita matan daɗi za a ci gaba da kulawa da ita cinta shanta kula da lafiyarta da duk wani abin da yake zai faranta mata rai har sai bayan shekara guda kafin ta fita wanda wannan aya din daga baya an soke ta da wancan aya da muka karanta a baya wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara idan mutum ya rasu ya bar mata ko mutane masu rasuwa a cikin su bar mata to matan za su zauna wata hudu ne da kwana goma sai ya zama na wancan ita wannan ita ce na mansuka wancan kuma ita ake kiranta nasika ayan da muka karanta ta baya ita ta soke wannan wanda wannan abun an danyi jazare tsakanin sayyidina Usman da wasu daga cikin sahabbai dan lokacin khalifancin sayyidina Usman ya sa a tattara alqur'ani a rubuce shi tsaf a wuri guda saboda lura da yadda abubuwa suke gudana ana haka sai wani yazo yake ce masa to yanzu gashi ana tattara ayoyin alqur'ani ana tattara su a wuri guda a matsayin littafi wanda duka mun sani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye babu Qur'ani a matsayin littafi kamar yadda muke da shi a yanzu Qur'ani kawai a karance yake a cikin zukatan bayin Allah masu imani tilawansa suke ne da ita a cikin kwakwalansu da kuma cikin zukatansu sai ya zamana tun daga lokacin da aka yi gazwatul murtaddin da kuma yakin Musailama da aka yi Musailama al-Kazzab wanda ya jagoranci rundunansu na ahlu ko banu hanifa a matsayin su ma suna adawa da Qurayshawa in ji shi yace saboda Qurayshawan nan sun yi mana babake ne suke kula da hidiman al-Hazira dakin Kaaba suke kaza da kaza kuma su ne shugabanni to ta yaya kuma a gare ne kawai za su turo mutum su ce wai ya zama annabi dan haka shi ma Musailama ya mutu a matsayin annabi a wannan yakin ma an yi asarar rayukan muhaddisan alqur'ani da dama wanda a dunkule ne irin waɗannan abubuwan sahabbai suka hango sai suka ga ya dace a tattara alqur'ani a matsayin kundi to ana tattarawansa ya ka zo kan wannan aya sai aka gaya wa sayyidina Usman cewa ai ya kamata a cire ta kawai sai ya ce a'a shi ba zai aikata wani abu ba saɓanin abin da ya tarar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai to wannan shine sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar mu tare da cewa ita wannan aya din an soke hukuncin ta an soke amma karatun ta kuma yana tana nan baqiyatu ila yawm yub'asu har zuwa ranar da za ta sha kiyama dan haka ni Usman da kaina ba zan ci a cire ba yadda manzon Allah ya tafi ya barta to haka zan yi hakuri ka ci gaba da zama a yadda take dan bayanan da suka kawo ma shine ya za a yi ayan da ta soke ta kuma ita ce ta fara zuwa sai ce a hakan take a cikin karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana dan haka ba za a cire ta ba haka za a barta ta ci gaba da wanzuwa domin haka Allah madaukakin sarki ya hukunta wato mu fahimci wani abu guda daya shi addinin musulunci tauqifi ne abin da ake cewa tauqifi shine ba a yi wa addinin musulunci shishigi ka kawo wani abu na gyaran fuska wa nassin alqur'ani ko nassin hadisin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure
akan yi hakuri da abin da yazo a matsayin nassi na alqur'ani ko kuma nassi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ayi amfani da su a yadda suke sawa'un ya sun faranta maka rai ko ko baka ji dadin abin da suka yi ba idan ma kaga an fassara maka ko kuma nassi yazo kaga kaman baka ji dadi ba to dan dai akwai wani abu na matsala tattare da kai saboda shedan ya shiga zuciyarka yana nema ya tunzura ka kai tunso kai bijirewa addinin Allah wanda irin wannan din yakan faru lokaci bayan lokaci akan mutane akwai wata kissa da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ta rage ta bayarwa na wani yaro a nan jihar Kano wanda yaron akwai abin da su ƴan mushar suke suka yi memory card tattare da bayanan batarwansu da suke yi wa mutane sukan bi suna raba wa mutane kyauta kamar da suke raba Bible kyauta a NYSC orientation camp aka raba waɗannan saboda tunanin idan mutum ya karanta zai iya komawa kafiri to yaron ne ya saurari memory da kyau sai ya koma Kirista uwarsa kuka take aka kai kistin gurin su Daurawa cewa gashi fa danta ga abin da ya koma aka kira yaro kuma yaro ne wanda ya kai munzalin malaka Daurawa suka masa tambayoyi kai kuma me yasa ka koma sai ce tsakaninsa da Allah shine shi ya tashi ya matsayin musulmi gidansu gaba daya dinge zama babu kirista amma dai abin da yasa ya shiga wannan addini saboda wani memory ne da wani pastor ya bashi to ashe shi kuma pastor ya ji ya fahimci gaskiya ya dawo a hannunsa Daurawan ya musulunta ta yi kace eh to an gano bakin zara a'a ba gano ba sai aka sa aka kira pastor ya zo ta gane wanda ya ce bai gane shi ba shi pastor saboda ya yi irin wannan harkar mushan din da yawa ba zai iya gane kuma ya raba memory da yawa shi wannan ka gane shi shi yaro ne ce aka ce ka gane wanda ya ce na gane shi ne pastor wanda ya ce to yawa in ji Daurawa ya ce to wannan aka ce baka kai masa bayani sai ya ce eh ni yanzu bayan abin da ka faɗa na ba ku memory ni na fahimci gaskiya na dawo addinin musulunci saboda haka ina son kai ma ka dawo addinin musulunci sai ce wannan kuma ruwanka eh wannan ra'ayin kai kai ka dawo ce kuma na fita in ji shi yaro saboda haka wannan ra'ayin kai amma dai daga karshe bayan dogon mai yaron ya dawo ya bi tsarin karantar musulunci da ba ya wahala sosai sai wannan ra'ayin pastor da kai da kabatar da mu kai ka ce ka shigo musulunci ce ne kuma na fita kina bazan dawo wanda wannan har an danyi ta sa'in sa kan suka je suna neman a ce za su kwace nasu da sauransu Allah ya kare to saboda haka dai addinin musulunci addini ne wanda yake yana da tsari wurin gudanarwa da kuma lura da abubuwa da suke wakana ba a soke aya sai idan Allah madaukakin sarki ya sassauta wa bayi wani hukunci dan yanzu wannan ka duba zaka ga kaman akwai mushakka a ciki idan wance mijinta ya rasu sai mata irin wannan wasiya dan aka ci gaba da yi mata din kuna ana kawo mata abinci da sauransu da za a dauke mata kewa kuma ba za a daina wani abu ba har watanni 12 shekara guda ghayr ikhraj ba tare da ta fita ba to an takura wa ahalin shi mamacin alhali kuma tana da garo wanda da farko kamar yadda malamai duka suka faɗa ita wannan wannan al'ada ta Larabawa musulunci ya bar su ci gaba da yin al'adarsu domin musulunci yana lura da abubuwa masu yawan gaske a al'adun mutane duk abin da yake al'adanku ne kuma ya zama bai ci karo ba da shari'a al'ada ce mai kyau bata ci karo ba da shari'ar Allah to Allah madaukakin sarki kan bar mutane akan al'adarsu wato musulunci sai ya kau da kai a bar mutane su ci gaba da yi to amma yanzu wannan kai tsaye ta ci karo da hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar na wannan zai ne ta wako na miku wa ya zaru na azwaja ya tarabbas na bi anfusihin na arba'ata ashhurin wa ashra to wato shine bayanin ta kaba da muka yi a baya watanni hudu da kwana goma dan haka sai ya zama an soke wannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa manan sak min ayatin qulusiha na'at bi khairin minha aw mithliha ba ma soke wata aya ko kuma mu mantar da ku karatun aya din Allah madaukakin sarki yake yi wannan ba ce ba mu ba kenan fa yanzu ba lokacin da ake muhayi a baya shine Allah madaukakin sarki zai shafe tunanin haddan ayar a cikin zukatan mahaddatan sai zo su yi kokarin karantawa sai dai suna karanta ta gabanta Allah ya kai wannan cikin sauki sai ya zama an cire wannan ayar a cikin jerin giyan ayoyin alqur'ani wato da za ki amfani da su a matsayin tsari na hukuncin dokokin Allah madaukakin sarki ko kuma Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hannun mala'ikan Jibrilu cewa Jibrilu ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aya kaza daga yau an cire ta a cikin jerin ayoyin alqur'ani an musanya ta da wannan sai Allah madaukakin sarki ya kara maimaita mana daga ƙarshe cewa fa mu sani mata da ake saka suna da haƙƙi na musamman akan waɗanda suka sake su idan ba mutuwa mutum ya make ba in ka saki matarka lalle kai tanadin abin da zaka bata na gratuity a sallame ta sallama mai kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya mana bayani game da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya gaya wa matansa cewa in kun tunna original hayatar duniya wazinataha fata'alayn umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila in har dadin duniya kuke so da kawanta to ku taho in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam umatti'ukunna zan jike ku dadin duniya da wa usarrihukunna sarahan jamila sannan sai in sake ku saki mai kyau wanda wannan shike nuna mana irin sakin da ya dace a ce zamu ki abin tambaya a nan shi ne wani irin saki muke wa mata in za mu sake su saki ne na rashin mutunci saki ne wanda ba wani zai hada da wancakali da koli da kayan mata ana watsowa waje wanda wannan bai dace ba a sunnance a musulunci shi ne idan mutum zai saki matansa ya yi irin abin da Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi ya gaya wa matansa wa in kuntunna turidina da دار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما إذا كما لاهرة كوكي سوتو حقيقة الله يمكو تلتني دتاني جينا لا داغا كارم وانت زي باوكو ساتو وكو حقوني دا كوكي دا جوليا أجدا أورم كما منصني الله مدوك تنسر كياتي لأركان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن دا قسكي مكي ممسو يمن زمان الله صلى الله عليه وسلم soyayyanka ga annabi shine kai kokarin kamanta abinda annabin yake ko da ba za ka yi daidai da shi ba tashabbahu in lam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bil kiram falahu ku yi kokarin kamantawa irin yadda annabi ya rayuwa tare da jama'an da ya rayuwa da su sawa'un mata ne ko abokan mu'amala na unguwa ko da ko ba musulmi bane ya annabi yayi to ballantana yanzu dake muna magana ne akan zamantakewa wanda ka bincika ya annabi ya zauna da matansa wani irin yayi mu'amalance su kuma ga bayanin da ya kawo cewa idan har so suke su samu kwalliya da kawon duniya to su zo zai sake su ya ba su mutu'atul ala to don haka a matsayinka na musulmi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama toka kula da wannan ya zama ya kasance a cikin zuciyarka a kowane lokaci zaka ke iya dauka ka bayar kuma gashi Allah madaukakin sarki ya ce haqqan alalwa alal muttaqina wato wannan haƙƙi ne da ya rataye akan bayin Allah masu takawa wanda wannan al-Imam na Malik bin Anas yace to tunda an ce haƙƙi ne to ya zama wajibi sai ka bayar Imam Shafi'i shine yake da fahimta ta cewa ba wajibi bane wani abu ne dai na ganin dama kan ka ga dama ka dauka ka bayar ka sake ta sai ka hada mata da 500 yace gashi ta dan fara jujjuyawa kafin zawarawa kafin iddan ce kare zawarawa su fito umatti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin a baya dan haka tunda an ce haƙƙi ne sai yace to ko lalle dole ne in ji Imam Malik bin Anas al-Imam Darul Hijra to amma kaga mu a matsayin mu na mabiya mazhabin Imam Malik ɗan Malikiya abubuwa da dama da Imam na Malik ya kan kawo mukan sauka a kai saboda wani wasu bukatun mu amma idan mun karkato kuma zuwa ga wasu abin da kuma ranmu yake so sai mu ce mu a malikiyance muke tafiya to in har Maliku kake bi ga abin da Malik ya ce in zaka saki mata to ka dole ne yace dole ne sai ka dauki wannan mutu'atul talaq ka bata ga wata kyakkyawan sallama saboda ta yi zama a tare da kai na tsawon lokaci sai ka bata kuma mun karanta a baya ba sai lalle ma wanda kuka yi zama din ba ko da ka sake ta ne bayan an daura aure kafin ku zaman auren ita ba wannan akan bata rabin sadaki ta ci rabin sadaki da ba sai fa in ita ce ta yafe ko kuma babanta ko wani mai magaisa a gidansu ya ce a ba komai to je ka kare ki sadakin ka babu damuwa kuma kai din ma da zaka bar musu sadakin gaba ɗaya ma Allah ya ce aqrabu li taqwa wannan shi fi kusa da a ce kai mai taqwa ne mai tsoron Allah shi yasa kuma anan Allah ya ce haqqan alal muttaqin idan dai kai mai tsoron Allah ne na gaskiya to ka kiyaye wannan tsari da Allah madaukakin sarki ya bayar ko da ma Imam Shafi ya nuna cewa ba dole bane to lalle kai kake kokarin kamantawa in an saki mace ko lokacin da auren ku ya dare tsakaninka da wata kai iya kokari wurin faranta mata rai ta hanyar ba ta wasu dan kaso na dukiya da za ta ji ta fara jujjuyawa gabanin zawarawa su fito wallahu ta'ala ala wa alam Allah sai Allah ya ce
alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulusun hadara al-maut fa qala lahum فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki ya ce alamtar bayan an shafe bayan an rufe wancan babi na bayani game da zamantakewar gidan aure sai Allah ya kawo wani bayani kuma da ya shafi mu'amala ta waje Allah ya ce alamtar ila allazina kharaju min diyarihim ko min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut baka gaba waɗansu da suka fita daga gidaddajin su su dubbai ne inji Allah madaukakin sarki hadar al-maut sun fita daga gidajensu domin suna tsoron kar su mutu fa qala lahum Allahu mutu sai ubangiji madaukakin sarki ya ce musu to duk ku mutu din tunda mutuwan ne ba kwa su kuma ahyahum daga baya sai rayar da su inna allaha lazu fadlin ala an-nas Allah madaukakin sarki mai dumbin falala ne wato da mutane walakinna aksaran nasi la yashkuru da sai mafiya yawan mutane ba sa yi wa Allah shukura ma'ana ba sa kiyaye wannan su gode wa Allah madaukakin sarki ya kai wa qatilu fi sabilillahi ana buƙatar ku fita ku yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wa'lamu anna allaha sami'un alim ku sani Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma wato masani man zallazi yuqridu Allah a cikin kuwaye zai baiwa Allah rance qardan hasana rance mai kyau fayuda'ifuhu lahu dan haka sai Allah ya rubanya masa ladansa ada'afan kathira ninki ninkin baninki wallahu yaqbidu Allah madaukakin sarki shine mai kuntata arziki wa yabsu kuma shine mai yalwatawa bawansa arziki wa ilayhi turja'una kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki din za ku koma waɗannan ayoyi suna mana bayanai ga abin da ya shafi ba a gujewa mutuwa idan muna so mu fahimci wannan sako Allah madaukakin sarki da yake mana bayanin mutuwa a wurare daban-daban a cikin alkur'ani ko kuma yanda za mu tambaye kanmu idan wani abu ya biyo ka kabu a ka'ida abun a ta ina yake yana bayan ka ne koro ka yake yi to amma a ka'idar mutuwa kuma ta koro ka ne kuma sai ka gudu amma kuma a gaban ka take kaga wani ikon Allah idan wani abu ya biyo ka kabu a du'a ɗabi'ance a koma ina ne in abu ya biyo ka in ka gudu to asali abu koro kai yana biye da kai ne a baya amma ita mutuwa duk gudun da kake yi tunkaranta kake kare alhali ko binka take biyo ka tai ka gudu amma kuma a gaban ka take zaka hadu da ita kul innal mauta allazi tafirruna minhu sai Allah ya ce innahu mulaqiku ma'ana za a samu liqa tsakanin ku haduwa za ku yi tana gaba ka kare shi gudun naka haduwa za ku yi da ita ku kicis wai kura ta ga menene yana gudu ta ce ga shi gudun ka kwada shi kake ka kare gudun babu inda zaka je kara aina ma takunu yudrik kumul maut a duk inda kuke mutuwa za ta riske ku kicis za ku walau kuntum fi burujin shay ko da ku kuna cikin ganuwa da aka yi ta doguwa mai cikakken gamamman gini yadda da mutanen da suka yi gano domin kare garuruwansu kada abokanan gaba su far musu su cimma muradunsu a kansu to lalle mutuwa ba a guje mata kuma duk yadda za a yi kar mutum ya ji tsoron mutuwa saboda mutuwa wata aba ce wanda babu makawa sai mun yi ta a iya tsawon lokaci idan ma kana ganin cewa kaman kai a ɗan kwanaki a gidanku ba a rasuwa to ya kamata ka bincika ina kakanninka ta yi kuce a suna to sai a bincika ina kakannin iyayenka shin su suna nan ba sa nan kuma tsarin da Allah madaukakin sarki ya yi baka taɓa ji ba wani wanda ya mutu sai kuma ya dawo in ka cire irin su Abdullahi bin Haram baban Jabir bin Abdullahi al-Ansari shi ba dawowa din yi ba amma dai an yi so da saƙonsa zuwa ga mutanen duniya saƙon kuma mai cike da hikima babu wani wanda ya taɓa mutuwa ya tafi sannan kuma sai ya dawo da wani batu daga can ko da bai dawo din ba misali wanda ya fara ƙirƙiro wayan salula handset wani ba amurke ne ya ƙirƙiro wayan salulan nan tsawon lokaci yanzu ba ya nan ya mutu tare da cewa shi ya ƙirƙiro amma fa yanzu mutumin tsawon shekaru da ya mutu bai taɓa buɗo waya ba daga can ya faɗa wa 'yan duniya cewa shi fa ga abin da yake ciki a can ba taɓa samun wannan ba ko ba za a taɓa samun ba wanda ya ƙirƙiro intanet shi ma ɗan Amerika ne ya ƙirƙiro intanet da yanzu ake ƙafafa da shi an samu abin da ake kiransa globalization ta hanyar intanet abu da dama intanet ya bada dama za a akwai interconnectivity daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga nahiya zuwa nahiya to wanda ya ƙirƙiro intanet bai taɓa amfani da intanet ɗin lahira ba kuma ya mutu tsawon lokaci ga misali irin wanda suka ƙirƙiro jirgin sama bai taɓa bugowa ba shi ma ko kuma ya yi wani jirgin daga can ya dawo ya ce bari ya dawo ya yawon buɗe ido wa duniya da makamantan irin wannan nawa ne aka samu wanda sun rasu ko babu duriyarsu sun riga da sun tafi ke to ba a gujewa mutuwa jama'a idan Allah madaukakin sarki ya rubuta maka mutuwa man kutibat maniyyatuhu bi ardi fa laysa yamutu fi ardin siwa hadu wanda Allah ya rubuta masa maniyya ma'ana ajali bi ardin a wata ƙasa to baya taɓa mutuwa sai a wannan ƙasan da Allah madaukakin sarki din ya sanya nan ne ajalinsa yake da wannan malamai suka kawo kissa ta annabi Sulaiman da wani bawan Allah da yana zaune a majalisa ta annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai ga wani mutum yana kai kawo ya ce ya dawo sai yake tambayar annabi Sulaiman wannan wane ne sai ya ce ayi mala'ikan mutuwa ke ya ce tab ya ce masa ya nabiyyi Allah ya kai annabin Allah innani hajatan bi ardi hindi kuma mun san ina annabi Sulaiman yake zaune a ƙasar Palestine sai ya ce to yana da wata buƙatarsa a ƙasar India ina son ka taimaka min ka ce wa iska ta kai ni can annabi Sulaiman ya ce an gama hiya laka je ka sai iska ta dauke shi sai ƙasar India sai shi mala'ikan mutuwar sai yake gayawa sai fashe da dariya sai annabi Sulaiman yake tambayarsa me yasa kake dariya bayan wannan ya buƙaci a kai shi inda zai je buƙatunsa sai ya ce abin da yasa ka ga ina ta kai kawo tun ɗazu lokacin mutuwarsa ne ya yi kuma sauran lokuta 'yan daƙiƙai kaɗan ya mutu kuma ba a nan aka ce na ɗauke shi ba a nan a fadanka aka ce na ɗauransa ba kuma lokacin mutuwar nasa ya yi tunani nake ta yi duk da ba a mamaki da ikon Allah ya za a yi da ce na ɗauke shi ni ne zan ɗauke shi in kai shi ko kuma yaya kawai sai na ji ya ce kwatsam yana da buƙata a ƙasar Indiya ka sa iska ta kai shi sai na san kawai magana ta ƙare kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku duk gudun da zaka yi wa mutuwa to a can yadda ka je daga nan zaka riske ta yana isa gurin iska ta ajiye shi malakul mutu ya cika aiki shi ke kwana ya ce kwana ya kare to dan haka su wadannan mutane su malaman tafsiri suka ce sun kai 4000 wasu suka ce 8000 sun fita daga gidajen saboda annoba ta fada garin su sai suka yi daga gidajen suka ce mu tafi inda babu annoba wanda wannan ya nuna kenan kaman za su yi wa Allah wayo mutuwa ake kuma annoban tana kashe mutane saboda haka bari mu gudu kar mu mutu suka kulle gidajen su suka kara gaba a hanyar su sun baro garin da ake annoban ba su je can garin da suke nufin zuwa ba sai Allah ya ce to duk ku mutu dukkan su dubun dubun nan mutane su 4000 ko 8000 bayan tsawon wani lokaci Allah ya tashe su domin a nuna musu ba a gujewa mutuwa shi yasa bayan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan sai kuma ya kawo batu a kan yaki don kada wani ko wasu su ce ‘ya’yana ba za su shiga aikin soja ba ko nuna aikin ɗamara wanda za a rike makami idan Allah madaukakin sarki ya rubuta mutuwan ɗanka da harsashi ne ko bom wallahi haka kawai abun zai biyo ta kansa ba tare da ya je gunda ake ba harsashi ya same shi irin wannan ya faru a wurare daban-daban akwai wani lokaci da wani yake ba mu labari a nan Federal Medical Center a Azare wani dan giya da shi duk wani ranga ta siyasa baya shiga ciki duk wata ranga siyasa baya shiga wannan sai aka ce ai gwamna zai zuwa sai da kuma ƴan siyasa sun taso za su je sai aka ce masa ka zo mu tafi mana sai ce a'a ka zo mu tafi ce a'a can dai sai ce to muje ya shiga motar su suka tafi an zo Azare din ana taron kuma saboda ma ƙarfafa zancen shi baya shiga hayaniya sai ya tsaya a jikin motar su sun sauran 'yan siyasan suka tafi dama sun saba da abinsu yana tsaye a jikin motar sai rigima ko wani abu da ya bindiga ta su wuce shi kada bindiga ta harba karkar gaza masa gaba ruguruwan kai shi medical center din suka duba suka ce wannan ba sai dai a yanke gaba kuma aka yanke masa gaba to wannan shi ake cewa inda mutuwa ne ma haka zai mutu nawa ne a dan tarzoma da ake yi harbe-harbe tsakanin 'yan ta'adda da jami'an tsaron Najeriya mutum yana kwanciya ɗakinsa bai fita ko ina ba playing bullet harsashin da aka harba yana shawagi ya bula rufin kwano ya bula silin ya durko akan mutum ya kashe shi a ɗakinsa bai fita ko ina ba nawa aka yi irin wannan a 'yan kwanakin da suka gabace mu a nan ba wani gumi nisa ba 'yan shekarun baya ne kusa-kusa nan kamar jiya nan zaka kira abu to saboda haka idan har kana da ɗa da kake bukata ya shiga aikin soja ko dan sanda ko wani abu kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya masa jagoranci kai masa addu'a ya zama dan kasa na gari ya zama musulmin gware ya zama kyakkyawan wakili na musulmi a wurin aikinsa domin ya zama mai amana mai gaskiya wanda ba zai yadda a yi badakala tare da shi don haka ne bayan Allah ya rufe wannan aya mai bayani akan masu gudun annoba mutuwa ta riske su bayan Allah ya tayar da su sai kuma ya kawo وقاتلوا في سبيل الله فقط ياكي ومن دوكك الدين الله وعلموا قصني أن الله سميع الله ميجيني سنوكما عليم مثلا بابو نعبن نزاوكي فاتي الله مدوكا كنسر كينا سندشي دان هكا ويقو قليو قتو وكن تيما كاوا يوم قوان قد يشاور ولي ديداتي da kuma nuna masa cewa mutuwa ba ta riskan mutum sai bayan ajalinsa ya zo idan Allah madaukakin sarki ya sa mutum zai mutu duwa yanka du da baran sai ka mutu kamar yadda waɗancan bayan an yaƙi Uhud munafikai Abdullahi bin Ubay bin Salul da ƴan uwansa da wanda kuma yake hure kunne suka ce ai laukanu inda na goma matu kuma kutilu ai da sun kasance tare da mu ba su fita ba da ba su mutu ba ko kuma da ba a kashe su ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi ya gaya musu kul law kuntum fi buyutikum inda ma a ce kun zauna a gidajen nan la barazal ladzina kutiba alaihim alqatl ila madajin wal yabtaliya Allahu ma fi sudurikum to tabbas duk da yake ku yanzu wannan tunanin ku ne yasa kuke cewa wai da sun zauna a Madina ba su fita yakin Uhud ba tare da cewa yakin Uhud nan ta binciki masana addinin musulunci manzon Allah ba shi ya je takala ba zuwa aka yi za a murkushe Madina gaba daya da mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce za a yi aka yi shawara aka ce to ku ta abin da ake kira sa self defense mu je mu kare kanmu ya kiyaye Annabi da dama an ka bincika za ka samu self defense kariya ne farmaki yake kawo su kuma su kare kanka to sai Allah madaukakin sarki yace da in ma kuna ga hakan ne duk wanda Allah ya sa za su mutu a wannan rana tabbas da sai su mutu wannan babu makawa sai su mutu su akan shimfidar tasu da kuka yi ko kuke tunani kaman annabi ne ya jawo gashi ya tsaka shi kuma ba a fita yaki ba a yin yaki hidiman yaki tana dauke da abubuwa masu yawan gaske da ya shafi hidimtawa da dukiya da dawainiya masu yawan gaske kamar yin makami da guzurin mayaka da sauransu shi yasa sai Allah ya kawo aya da take bi cewa wanda bai wa Allah rance rance mai kyau idan Allah madaukakin sarki ya tashi bashi sakamako sai ya bashi yankin baninkin abin da ya bayar kuma Allah shine al-qabidul basit shine mai kame arziki ko shine mai yalwata wallahu yaqbid wa yabsit wa ilayhi turja'u ko zuwa gare shi babu koma akwai kissa da aka kawo na wani bawan Allah wanda Imam Qurtubi yakan kawo irin wannan bawan Allah din matashi ya taso ya tafi aikin haji ya zo aikin haji sai ya zubar da ya jefar da jakarsa ta kudi jikan kudin kuma tana dauke da dinari 100 a ciki dan haka bayan wani lokaci ne bincika bai ga jakarsa ba kuma ya ga ba ya ciki ba yana yawan zuwa masallacin Ka'aba wurin yin tsawai ranar sai miƙi ya yi gaisuwa ya sallama cewa ba ya ku yan uwa ni da kuke kallo tare da cin ba a ciki a masallaci na jefar da jakata ta kuɗi kuma wannan jakan kuɗin amana ce ko a cikin ku a kuran da ya ga wannan kuɗin ya ɗauko ya kawo min kayana sai wani dattijo yana gefe sai shi yaron ya ce duk wanda ya kawo Allah madaukakin sarki zai ba shi lada kuma ya ce muke sai shi wannan dattijo ya daga hannu ya ce masa ma ya kai saurayi kuɗin naka idan har aka samu wanda ya tsinci wannan jakan ba za ka ba shi dinari 20 ba daga ciki sai yaron ya ce ina ko dinari ne wallahi ba zan ba shi ba 20 ɗari na haka nake bukata shikenan aka karshi wannan zama aka wani washe gari yaro ya sake dawo shi kuma wancan sai ya koma gida mutane da suka jami wannan dan tattaunawa tsakaninsa da mai cike kuɗi sai wasu suka bi bayansa har zuwa gidansa aka ja ka tarar da shi bai san ana bin sa ba kuma gida ne irin gidaje irin namu gajejjerun katanga mutum yana ta waje zai iya jin abin da ake tattaunawa sai yake cewa matansa ce ga shi mun yi tsantuwar kuɗi mun zo mun riƙe da kuma yau din nan mai kuɗin ya tashi a harami yana neman wanda ya tsinci kuɗin sai ya kawo masa kuɗin sa har na taga shi cewa ko ba zai bada dinari 20 ba daga ciki shi kuma ya rantsa yace ba zai bada ko dinari ɗaya ba ai da ba za mu dauka mu bashi mu hakura kawai da talaucin da Allah ya jarrabe mu tace masa a'a ai Allah ya fi mu sanin halin da muke ciki shi yasa a nan ka gode wa Allah idan Allah ya albarkace ka da mace mai hangen nesa mai taka tsantsan mai gudun duniya shi yanzu wannan dattijo matarsa mai kwaɗayi ne ta ce ai kawai mu ci zakatun laradi ne ko kawai mu ci abu mu a'a an je su babu wanda kuma ya ce musu komai a cikin wanda suka zo leƙen asiri washe gari matashi ya sake tsayawa ya miƙe jama'a har yanzu da kan kuɗi na ina ƙara unshidu kun billahi ina haɗa ku da Allah duk wanda ya san ya samu wannan kuɗi ya ɗauka ya kawo sai shi wannan dattijo bai biyo matarsa ba sai ya sake same dattijo ya ce masa yanzu kai matashi saurayi in an samu wanda ya tsinci kuɗin naka ba za ka bashi ko da dinari 10 ba ya rage har suka kai wata washe garin ya sake dawo ba za ka bada ko dinari 5 ba kai har suka dawo ya ce ba za ka bada ko da dinari 1 ba ya ce wallahi ko dinari 1 ba zan bayar ba ɗarin nan haka nake bukata sai ya ce to yaro biyo ni to jin ciwon biyo nin nan wanda suka bi shi tun a ranar farko da wanda suka yi a rana ta biyu har zuwa ranar da aka yi wannan sai su aka ɗunguma da shi aka zo gidan dattijo dattijo ya shiga gida ya ɗauko wannan jakar kuɗi ya kawo ma yaro matashi aka ce bai irga kuɗinsa dinari 100 cif ya ce kuɗi sun ce ba kuma jaka ita ce da ɗan ma ya bayyana kamanninta wannan su ne kuɗi na har ya ta ya ce to na gode har ya tashi zai tafi sai ya juyo sai ya ce wato abin da ya sa na ce ba zan ba da ko da dinari ɗaya ba asali wannan kudin daga gidanmu ne da zan taho aikin haji aka bani dinari 200 bayan dukkanin gutsina ne dinari 200 nan an ce nayi sadaka da su ne a mutane mabukata to na sadakar da dinari 100 a mutanen da na gani a ido na ina ga kamar sun cancanta ba su dinari 100 ragowar ta saboda amana ce ba nawa bane shi yasa nace ba zan ke ba da koda dinari 1 ba wai rowa bane ko mutunta ko amana ce dinari 100 aka ce ba to ina dauka na bar na ce amana ta yi baka dace da wanda za a bayar wa sai kuma na ga kai kafi cancanta a yanzu sama ma da wanda na raba musu wadancan dinari 100 farkon saboda haka rike da takan da dinari 100 duka naka kaga yanzu wannan tsoron Allah sai ya sabbaba masa samun dukiyar da bai san bani shine bi ma'ana wallahu ya kabil Allah shine mai kuntata mutun arziki wa yabsu kuma shine mai yalwata mutun arzikin sa wa ilahi tujaruna dan haka duk yadda za a yi wurin neman kuɗi kada mutun ya wuce gona da ke kada mutun ya aikata abubuwa da suke na haramun wurin neman kuɗi duk abin da yake rabanka ne a nan duniya wallahi ba za ka bar duniya ba kaf sai ka gama cin sa wayanka ko dabara ga kowa zai tara maka yawa kai hakuri da hukuncin Ubangiji ka dage da nema gurgurdan hali ta hanyar halal Ubangiji madaukakin sarki zai hore maka abinda zaka hidimta kai wa iyalanka dawayen da suka dace a ce zaka yi a matsayinka na magidanci ko kuma mai zu ahli mutum wanda yake mai iyali kuma nan ya kamata mu dakata da karatu sai da Allah ya kai gobe za mu ci gaba da rayuwar da muka tsaya Allah maka fada da mu daidai Allah maka fada da sarki yasa da kuma tarayya a cikin lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon Allah gafara da addu'a da cire fahimtar kurakuran cikin zakatun kuma gani da mun kurakuran ya ba mu ikon gyara su akwai tambaya ko ƙarin bayani na no.